Sun bayan ƙara kuɗi kan farashin litar man fetur a watan Nuwamban shekarar 2020 a Najeriya ne farashin gangar mai a kasuwannin duniya ke ta ƙaruwa daga dala 41.51 zuwa dala 51.22 a watan Disamba. Lamarin da ya kai ga dalalan man fetur a ƙasar suke duba yuwar ƙara kuɗi a kan farashin kowace lita. Sai dai gwamnatin tarayya ta sanar da rage naira 5 kan kowace lita a wancan lokacin. Abin da bai ma dalalan man daɗi ba saboda gwamnati ta ce ta bar musu ragamar ƙayyade farashin mai a baya. Da muka tuntuɓi tsohon shugaban kungiyar dalalan man fetur na Najeriya, Musa Falande, ya ce batun dawo da tallafin man fetur bai taso ba.
Wato abin da ka faruwa in ki tsaya ki diba, kungiyar mai na duniya su ne suke kokarin su rage production ma kasashe don saboda man ya danyi rising. Ko sun rage din ma kasa nawa ne yanzu azura lahiya waɗanda suke amfani da mai din ma kasa sai mai din har mai tasiri. Ki diba kamar irin Europe wanda da kasa kusan kasa 30 da wani abu ne, wacce kasa cikin su azura lahiya babu. So ina ne za a samu wani sauki wanda har mai zai tashi har ya daga har Najeriya ta sai da mai har ta zo ta samu ta kuma ta mai da kuɗin subsidy kuma har ta mai da subsidy. Waka magana subsidy yanzu a Najeriya lallai na san gwamnati babu abin da za ta iya yi ba, amma dai a wanga lokaci gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya wa subsidy, ba ta da shi. Ina maganan biyan subsidy na makita nawa ake sai da litar mai a Najeriya? Makita ne na Najeriya da ke kawo mai ai ba su ce kwara biyu ko uku ba, gwamnati ita ke kawo manta ai. Inda mata ne da aka cewa ma refineries ɗin ma suna sake litar na service ma a ce Warri, Port Harcourt suna ɗan sake litar service ko babu komai a rana za mu samu lita miliyan kaza. To yanzu duka refineries ɗin daga baki ɗaya babu ko ɗaya wanda ke functioning. Ai ba wata magana subsidy yanzu kuma.
Ko menene ɗan ƙasa ke gani da batun yiwuwar dawo da tallafin man fetur sakamakon tashin farashin ɗanyen mai a Najeriya? Ga Abubakar Sadiq da Nasir Ra'ayi.
Ni a matsayina na mai amfani da mai a wanda ya shafi tuka mota da kuma amfani da shigorin man fetur. Dagawa kuɗin man fetur a kasuwar duniya a matsayina na wanda ke da masaniya akan ya san cewa abu ne wanda yake da sosai ci gaba ne ga tattalin arzikin ƙasa musamman masu madogaro akan mai. In har kasuwar duniya ta tashi da auki to an samu ne ci gaba a ƙasa, amma gurin yiwuwar amfanar da mai din a ƙasa mu abin da muka sani shine an ƙara kuɗin lita ko kuwa an rage kuɗin lita. To kaga so da yawa wannan ci gaban man fetur sai dai a faɗi domin a ce ƙasa ta samu nasara gurin farfadowa ko ko an dawo da wayannan hanyoyin. So cire tallafi ko barin tallafi ba matsalar ɗan Najeriya bane in har bai rage kuɗin farashi akan kowane lita ba.
Idan ba a manta ba, ɗan Najeriya sun fuskanci ƙari a farashin kowace litar man fetur a cikin watanni hudu daga naira 121.50 zuwa naira 123.50 a watan Yuni, sai kuma naira 158 zuwa 162 a watan Satumba da kuma naira 163 zuwa 170 a watan Nuwamba. Kazalika a watan Satumba shekarar 2020 ne ƙaramin ministan albarkatun man fetur Timi Presiova ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta cire hannunta kan batun ƙayyade farashin man fetur duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya da kamfanin man fetur ya citira. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.